Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.41, 16 da mita 49 da kuma mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu haron jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar BOY Africa kan mita 200.5 da kuma ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyyar dukansu a zangon FM. A Ghana ma za ku yi jin shirin nan a tashar Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Za ku yi sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu haka ko kuma duk lokacin da ku ga dama. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis 30 ga watan Agusta shekara ta 2018 sahabo Imam Aliyu ne tare da Ladan Ibrahim a yawa a madadin sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin safiyar daga nan birnin Washington DC kakanin labarai
dubban yan gudun da yan kungiyar Tehran Labbaik na kasar Pakistan sun gudanar da zanga-zanga na neman a korijar takarar Holland da ke kasar su Majalisar Dinkin Duniya ta kira ga sauran kasashen duniya da su sa baki akan abin da ke faruwa a kasar Nicaragua babban jami'ar adawa ta kasar Congo ta buƙaci a baddan takaranta ya tsaya takara a zaben da za a gudanar kasar
kanun labaran kenan
yau da zamanto wannan iyaka ta mu akan zo a dauki mutum ko yaro ko babba a je wani ya boye shi a kira ƴan uwa ne a ce su kawo kuɗi ka za su sake shi
ministan tsaron jamhuriyar Niger Kalla Mutari kan tsaro akan iyakar kasar da kuma Najeriya
yadda aka zo muka zo muka gane wannan cutar nan yana kashe mana dabbobi sai daga baya mu da kanmu sai mu yanke wannan shanu
wani makiyayi a tsaunin Mammila da cutar huhun shanu ta addabi dabbobinsa za mu kawo muku rahoto kan matakin da gwamnatin Najeriya take dauka yanzu da ta samu shaidar Liya Sharibu dalibar da aka sace a makarantar da fitana nan za ku ji karin bayani kan batun Liya din a cikin shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu da za mu gabatar muku ba labaran duniya da kuma rahotanni
Masuare assalamu alaikum dubban ma zanga-zanga ayan kungiyar nan ta Tehreek-e Labbaik Pakistan wadda ake cewa TLP a takaice da aka fi sani da tsauraran ra'ayi da ta rikide ta koma jami'ar siyasa ta fara tattaki ko kuma jerin gwano daga birnin Lahore dake gabashin kasar zuwa babban birnin Pakistan Islamabad a jiya Laraba inda suka buƙaci sabuwar zababbiyar gwamnatin kasar da ta yanke hulɗan diplomasiya da kasar Netherlands ko ta kori jakadar dake kasar dalilin wannan zanga-zangar dai shine bayan da wani dan majalisar dokokin kasar na Holland ya bayyana cewa za a gudanar da bikin takarar zanen hoton batanci na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda ake sa ran gudanarwa a wani lokaci nan gaba a wannan shekaran mai magana da yawun masu zanga-zangar na TLP Ezaz Al-Sharifi ya shaidawa muryar Amurka cewa gwamnati na da zabi biyu ne ko dai ta kashe su ta aika da gawawarkin su zuwa Lahore ko kuma ta gaggauta yanke hulɗan jakadanci da kasar ta Holland kana ta koyi jakadar da take kasar na Pakistan yanzu haka yace dan har gwamnati za ta biya musu wannan bukata to za su duba yiwuwar jingina wannan zanga-zangan idan ko ba haka ba a shirye suke su mutu a nan Islamabad da ma sun riga sun rubuta wasiyar su inji a Sharifi a bangaren gwamnati ko karkashin jagorancin Nu al-Haq Kadri wanda shine minista mai kula da harkokin addini na kasar ya bayyana masu zanga-zangan tabbacin cewa gwamnati tana daukar wannan batu da muhimmanci kuma za ta yi wani abu a kai Majalisar Dinkin Duniya ta kira ga sauran kasashen duniya da su sa baki domin kasar Nicaragua kar ta fada cikin tashin hankali ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya ce ta fitar da wani rahoto a jiya Laraba akan yadda gwamnatin kasar take take haƙƙin bil'adama tun a cikin watan Afrilu na wannan shekarar lokacin da aka gudanar da zanga-zangar kin nuna amincewa da yanke kuɗin barin aiki da ake kira social security wanda shugaba Daniel Ortega ya so ya yi duk lokacin nan ne mahukuntan kasar suka shiga tursasawa masu zanga-zanga da wannan kuduri domin gwamnatin ta amfani da wasu fararen hula da ke ɗauke da makamai da suke da goyon bayan shugaba Ortega rahoton ya ce an kashe mutane fiye da 300 kana mutum 2000 sun samu rauni a cikin watan Afrilu kuma akwai akalla mutane 300 da ake tuma saboda sun goyi bayan wannan zanga-zanga babban jami'ar adawa ta kasar Congo mai suna Movement of the Liberation of the Congo MLC a takaice wacce ke karkashin Jean Pierre Bemba tana fafitukan ganin an dan takaranta ya ci gaba da kasancewa cikin jerin yan takara a zaben da za a gudanar a ranar 23 ga watan Disamba na wannan shekara hukumar zaben kasar ta hana Bemba tsayawa takara ne biyo bayan gurfanar da shi da babban kotun kasa da kasa dake birnin Hague ta yi a shekarar 2016 kotun ta ce Bemba wanda shine tsohon mataimakin shugaban kasar Congo shine ke da alhakin aikata laifukan yaki da sojojin sa kai dake karkashin kulawar sa a Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya suka aikata sai dai a cikin watan Yuni kotun ta yi watsi da wannan karar kana ta Salim Bemba daga gidan yarin da take tsare da shi wannan dalili ne yasa jami'ar tasa take cewa batun kama shi da kotun ta duniya ta yi wannan tsohon batu ne don haka a bar Bemba ya tsaya takara sai dai mai shari'a akan harkokin siyasa na kasar Delphi Kafaya ya ce yadda kotun ta gudanar da wannan shari'an shine zai nuna irin mataki na gaba da magoya bayan Bemba za su dauka inda yake cewa
tatizo linaweza kuwa sababu ni mtu ambaye ana watu nyuma yake sasa ikiwa kama atatolewa kisheria
ninko yana da goyen baya kwarai da gaske muddin aka na shi takara kuma dokar kasa ce tace hakan to ba za a samu matsala ba amma idan siyasa ce yasa aka na shi ba shakka magoya bayan sa ba za su amince da hakan ba wannan kuma shine zai zama hummul haba'isin rikicin da ka iya barkewa a cikin kasar sai dai bayan an kwashe watanni ana zaman cikin halin kila wakala shugaba Joseph Kabila ya amince cewa ba zai tsaya takara ba bayan ya kwashe shekaru 17 yana mulkin kasar Kabila dai shine ya kada Bemba a zaben shekarar 2006 kuma yanzu ya amince ne ya marawa Emmanuel Ramazani Shadari baya wanda yake na hannun daman sa ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC Wani jami'in gwamnatin kasar Sudan ta Kudu ya bayyana cewa shugaban ƴan tawayen kasar Riek Machar ya amince zai sa hannu akan yarjejeniyar samar da zaman lafiya da zai kawo ƙarshen yakin shekaru 5 da aka kwashe ana gwabzawa a kasar. Ya dai amince ne kwana daya bayan yakin hakan da farko. Tawagar ta Machar karkashin jami'ar sa da ake kira SPLM da masu shiga tsakani daga bangaren shugaba Salva Kiir sun kwashe makonni a birnin Khartoum suna yin shawarwari domin cin matsaya ta ƙarshe akan yarjejeniyar samar da zaman lafiya da zai kawo ƙarshen yakin da suke gwabzawa tsakanin su wanda ya dalilin kashe dubban mutane a cikin kasar Kana ya bar sama da miliyan 4 ba su da matsugunni. Wannan dai ba shine karo na farko da sassan biyu suka sa hannu ba na kawo ƙarshen wannan yaki ciki ko hadda dakatar da budewa juna wuta ta da raba madafan iko a cikin watan Yuni wannan ne yasa har Machar ya dawo Juba a matsayin mataimakin shugaban kasar Sudan ta Kudu na farko. Da farko dai a ranar Talata Machar ya ki sa hannu a wannan yarjejeniyar bayan gwamnati ta sa hannu amma ministan harkokin wajen kasar Sudan Aldiri Muhammad Ahmed ya faɗa jiya Laraba cewa ba shakka Machar zai sa yarjejeniyar hannu yau Alhamis a Khartoum. Wani dan majalisar dokokin Amurka daga jihar Florida da ke da goyen bayan shugaba Donald Trump za su fafata a zaben gwamnatin jihar wanda za a gudanar a cikin watan Nuwamba shi da magajin garin wanda yake ganin cewa akwai bukata a tsige Donald Trump.
Labaran duniya kenan game ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Ladan Ibrahim ya gabatar. To madalla Najeriya da Jamhuriyar Nijar suna aiki tare ciki har da sintirin jami'an tsaro domin magance sabuwar matsalar garkuwa da mutane domin amsar kudin fansa da miyagu suke ta kan iyakokin kasashen biyu. Ministan tsaron Nijar Kalla Mutare ne ya bayyana ka hira da yadda Suleimani Barma ganin jihar Zamfara Najeriya da ke fama da rikicin ƴan bindiga tana iyaka da jihar Maradin Nijar.
Yau da zamanto wannan iyaka ta mu akan zo a dauki mutum ko yaro ko babba a je wani wuri a boye shi a kira ƴan uwa ne a ce su kawo kuɗi kaza su sake shi abin nan masu yin shi sai in ci ba ma ne su suke ba ya san kamar zai zama bada kuɗi to na kira sojojin mu da gendarme da police na ce musu su je su yi taro a can da mutanen su su gaya musu muna son mu ga an yi maganin wannan sabon salon sata da ya shigo cikin wannan lokaci kuma ina son su hiddo muna salo na maganin shi a lokaci kaɗan mun ba su nan umarni insha Allah za su je su yi taro da duk wanda ya kamata na su ɗauki shawarwaki na murƙushe wannan salon banditism za a cewa da ya shigo a cikin kasar mu.
Abin yana da nasaba da halin da ake ciki a jihar Zamfara inda al'amuran tsaro
ba ni isinin mi annan mi annawan su ni dai na san mu ba mu daukar wannan da duk kasashen da ake wai da mu yanzu mun reje jina da su inda duk mutum yake wanda ya muna laifi in mun san shi mun tabbatar da shi ne muna da yanci mu kawo shi kasar mu. Mu mai shari'a nan mu hukunta shi nan
akwai kenan wani shiri ko tsari na hadin gwiwa tsakanin Niger da Nigeria akan wannan al'amari
an rige an yi shi patrol muke tare shiga kasar su muke yi mu kori mutane mu shiga kasar su su koro mutanen su shigo kasar mu duk muna yin wannan yanzu zancan abu ne na hoshi na suwa ne ke yin shi ina ne suke boye suwa ne sun ga tsare musu gindi a san ko suwa ne a kai gare su aka masa aka musu kunci in ba haka nan an kai ba in ba jama'a ta ba da hadin kai ba to za a ci gaba da satan mutane ana gama kai ma da mutane na cikin gida a saci mutum da amshi kudi ya raba
wato akwai bukatar hadin kan al'ummomin garuruwan da ke kewayen inda abin da ke faruwa
amma za a samu nasara in babu hadin kan jama'a ba a samu nasara ba su gwamnati zance
da su labarma har yanzu dai kan batun tsaro domin ajiya talata kungiyar Boko Haram ta saki muryar da iyayen dalibar makarantar sakandare a Dabciliya Sharibu da yan Boko Haram din suka sace wato yan Boko Haram suka sace cikin watan Fabrairu baina amma kuma ita suka ci gaba da garkuwa da ita garkuwan nan kam da yan bindigar suke yi saboda dalilin addini ne ko kuma neman kudin fansa ko mai gwamnatin Najeriya take yi don a sake ta ga Nasiru Alika da rahoto
Ni ce mai suna Liya Sharibu wanda aka doke ni a GGSTC da Bichu ina kuka wa gwamnati da kuma jama'a ku taimake ni ku fita ni a cikin wannan yanayin da nake ciki ku taimaki mahaifiyata da mahaifina da ƙanina da ƴan uwana ku taimake ni ku fin yanayin da nake ciki
wannan sako na Liya Sharibu daga hannun ƴan Boko Haram tuni ya ƙara farfado da fata cewa yarinyar na raye da yake zantawa da gidan talabijin na TBC mai taimakawa shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ya ce jami'an tsaron farin kaya na nazarin sautin dan tabbatar da sahihancinsa
it is important at this time that the father of our daughter Liya Sharibu has confirmed that this is the voice this is the picture that should help the DSS in the analysis they are doing
zuwa yanzu dai da yake mahaifin Liya wato Mr. Nathan Sharibu ya gane muryar yarsa hakan zai taimaka wa jami'an binciken wajen gaggauta fitar da sakamakon binciken su
and then what delay the earlier the young girl Liya negotiation with insurgent he is quite
kan wannan batu na jinkirin sakoliya ministan labarun Najeriya Lai Muhammad ya ce masu yarjejeniya da yan ta'addan na yi kuma don tattauna da yan ta'adda abu ne mai so sarai amma tabbas za su dage har sai yarinya ta koma hannun iyayenta yanzu a tuna bayan dawo da matan na Dabci da yan Boko Haram suka yi har gida ana daga musu hannu sun koma da Liya da nuna cewa dan rashin shigarta addinin musulunci ne daga Kirista shehu malami Islama Abdullahi Balalau ya ce ba tilasa shiga addinin musulunci
kuma an ce bata dawo bane saboda ta ki karban addinin musulunci yana ganin ba a yi wa musulunci adalci ba duk wanda ya san addinin musulunci ya san Allah madaukakin sarki ya ce la ikraha fid din babu tilastawa cikin addinin musulunci ka kama mutum karfi da yaji kace sai ya shigo musulunci addini baya tilastawa ai wa'azi zakai da bayananka ka fadi abinda Allah ya ce abinda manzon Allah ya ce wanda ya sha'awa sai ya imani wanda kuma bai yi sha'awa shigo addinin musulunci ba to ba za ka tilasta mishi ba saboda haka addinin musulunci addini ne na Allah kuma Allah ya ce ga yadda za a yi ina ganin akwai dai wani dalili da yasa wannan yarinyar bata dawo ba hanyoyin da aka bi wayannan suka dawo a saki bi a dauki dukkan mataki har wancan ma a tabbatar da an dawo
shin rashin barin addinin Kirista ne kuma dai wani abu ne daban masu shari'i na ganin ƴan Boko Haram na amfana wajen fansar matan da suka sace da ko a ce rike su don zama garkuwa ko kuma wannan sako na nufin ƴan Boko Haram suna cewa suna nan dai har yanzu Nasiru Adamu Alika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya
Sake da Nasiru mana aikin gafara na ce jiya talata na son ce ranar talata Rahotanni daga jihar Taraba Najeriya suna cewa sama da shanu mai tanne suka mutu sakamakon bullar cutar huhu dake addabar shanu. Alhaji Da'u Leme, ɗaya daga cikin masu rugogin da wannan cutar ta afka, ya yi wa wakilin sashin Hausa Ibrahim Abdulaziz ƙarin bayani.
Yadda aka zo muka zo muka gane wannan cutar nan yana kashe mana dabbobi, sai daga baya mu da kanmu sai mu yanke wannan shanu, sai mu bi naman sa nan gaba daya, muna bin naman ta diddigiya ka. Daga baya muka zo muka gane kan cewa huhu ne yake kumbura gaba daya cikin dam, cikin wai idan cikin ya cika kuma, sai mu ga huhu yana fitar da ruwa. Ta baya shanu guda 10 suka mutu gaba daya sosai. Kuwa akwai ta durfi, akwai bamga, akwai trikunaban, akwai tape, akwai wani mai suna Kagu Amadu Yari, da wuri ma gaba da cututtuka na suna ta faruwa.
Kamar da Lemen shi ma da muka ka ya kuwa rasa shanunsa kimanin 52 ta sandiyar wannan cuta.
Na yi Alhaji Umaru 70 na yan 52 fadbon ya fufu mai
to wai ko me ke kawo wannan cuta a yanzu? Dr. Layu John, likitan dabbobi da ke kula da sashen yaki da yaduwar cututtukan dabbobi a babban asibitin dabbobi na yankin Mambila, ya bayyana abin da ke kawo wannan cuta. Kana kuma ya ce yanzu haka ma sun san maganganun fadakar da makiyaya.
Muna da labari ya fara aukuwa a Durufi da Cana, amma wannan da muke magana kai mun sami labarin sa ne ran ladin da ya wuce a Leme, dan da Alitini kuma sake kawo mana report akan cewa akwai case irin wannan a Bakude. Cuta ne wanda ake kiranta a abbreviation ana ce da ita CBPP. To musamman dai abinda take shine tana shafan huhun dabbobi musamman kaman shanu.
Ganin dai yadda wannan cuta ke musu illa yanzu, makiyayan da abin ya shafa sun ko bukaci gwamnatin jihar Taraba da ma na tarayya ne da aka musu dauki.
An jiwa min dawo kanan gwamnati valla min be valli
dai. To yanzu dai alfarman da muke nema dai muna nema ne gwamnati ta jiha ta dan taimaka mana da kuma gwamnatin ta local government da kuma gwamnatin tarayya su dan taimaka su dan agaza mana da maganin wannan dabbobin nan ta gaggawa dan Allah dan annabi dan taimaka.
To sai dai kuma ga masana irin su Dr. Amos Egga, wani tsohon shugaban kungiyar likitocin dabbobi a Najeriya, na ganin dole hukumomin jihohin da abin ke shafa da sites ne, inda ya bada misali da jihar Adamawa ne ce tuni ta dauki mataki domin hana yaduwar cutar.
Kowane shekara ana alluran rigakafinsa. A shekarun baya can gwamnati sukan sayi magani kowane shekara a yi shi, amma wannan ya dan koma baya.
Dr. Amos Egga kenan. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Murar Amurka a nan birnin Washington DC.
Young professionals, young engineers, young Nigerians that have been trained. But as we
akwai ƙwararrun matasa, ƙwararrun injiniyoyi 'yan Najeriya da aka hana samun damar bada gudunmawar su ga lamuran albarkatun ƙasa, inda ayyukan da ya dace a yi su a cikin gida sai a kai su can Korea ta Kudu, inda matasan su injiniyoyi ke amfana. Inji ɗaya daga jagororin gangamin zuwa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa, Moses Yasiya, don koka kan yadda kamfanonin ƙetare ke karɓe hatta ayyukan da injiniyoyin cikin gida za su iya yi, wanda hakan ke barin matasa ƙwararru na Najeriya su zama 'yan kallo.
Wakilin sashen Hausa a Abuja Hauwa Umar za ku saurari cikakken wannan rahoto cikin shirin hantsi. Yanzu karfe 1:18 da ƴan kai a gyara zama ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa,
masu saurara assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya, shirin domin iyali ya fara nazarin yadda ake jan ra'ayin mutane musamman mata da 'yan mata su tafi ƙasar Saudiya da nufin neman ingancin rayuwa. Sai dai idan suka isa wurin sukan tarar ba haka lamarin yake ba. To yau dai za a bi mu bashin ci gaban tattaunawa akan wannan batu zuwa wani lokaci nan gaba, sabili da wannan dalili.
Ni ce mai suna Liya Sharibu, wanda aka doke ni a GGSTC Dabchi. Ina kuka wa gwamnati da kuma jama'a, ku taimake ni, ku fidda ni a cikin wannan yanayin da nake ciki. Ku taimaki mahaifiyata da mahaifina da ƙanina.
da yan uwana ku taimake ni ku fitar da ni a cikin wannan yanayin da nake ciki ina roƙonku ku ji tausayi na ina roƙon gwamnati kuma da kanta da shugaban kasa ku ji tausayi na ku fitar da ni a cikin wannan yanayin da nake ciki nagode
wani faifai da kamfanin labarai da cable ya wallafa ranar litinin da wani hoto da aka ce Liya Sharibu ce daliban makarantar sakandaren Dabci daya tilo da har yanzu take hannun kungiyar Boko Haram bayan fitar da wannan faifai mahaifiyar Liya Rebecca Sharibu wadda ta saurare shi ta kuma tabbatar da cewa muryar yarta ce ta bayyana cewa
ne ce maman Liya wanda aka dauke su tun on 19 February kuma yau Liya tana da watanta 6 da kwana 10 yau kuma sai Allah ya sa muka ji muryar ta yau gaskiya mun ji dadi da fare ni da na gani roƙon da take yi kawai sai na fashe da kuka na fara kuka amma daga baya na sake kimsa kaina nayi godiya ga Allah tun da wata 6 ban ji muryar ta ba dama muna Allah ta kira mu ji muryar ta ba mu ji ba amma yau Allah ya sa mun ji muryar ta mun tabbatar tana cikin masu rai kuma addu'a yana aiki ina roƙonku ina roƙon shugaban kasa kamar yadda ta roƙa alfarma ta roƙa a taimake ta a cikin yanayin da take ciki mu maroƙanmu gwamnati Buhari ya taimaka ya cire mana wannan yarinyarmu kuma muna gode ma kristoci na Najeriya gaba daya duniya gaba daya wanda suke yin addu'a domin mu ubangiji Allah ya karfafa mu
a cikin hidama da mahaifin Liya Nathaniel Sharibu ya tabbatar da cewa muryar yarsa ne a wannan faifai na kuma nemi sanin inda ya fara samun labarin fitar da wannan faifai sai ya bayyana cewa
masoyi na suka gani wannan video suka turo mani kuma na shiga internet na gani da kaina kuma na ji dadin wannan video da na gani akan yakai yau
menene ka ji ka gani a cikin abin da kake bayani akai
eh bayanin ka dai akan tana cikin koshin lafiya kuma tana kuka ma gwamnati don a yi kokari a sake ta a inda take kuma gaskiya ni ma na goyi baya dama ni shine damuwa na ina kokari ma gwamnati a sake a taimaka a sako yarinyar nan a gaggauta
yawa to Malam Sharibu kai ka san yarka Liya bisa ga yadda ka ji muryar ta nan da kuma hoton ta nan da ka gani wani bayani za ka yi dangane da lafiyar ta ko kuma dai yadda ka santa
eh gaskiya dai ya ka ce Liya din ne wannan ya ka din nan ne tabbas ita ce sai dai ki san inda take din akwai wahala ba kamar inda tana hannuna ba yayi wa ba ta samu isheshin abinci a inda take da sauransu amma Liya ne wancan tabbas ce ya ta ce wannan da ta yi magbukotun ta ne kuma muryar ta ne
yawa yanzu shekarun Liya nawa
shekarun Liya yanzu 15 da wata ne ta cika shekara 15 a watan 5 14 da watan 5 na wannan shekara ta cika wata shekara 15
15 to kuma da ana maganan cewa ita ya shekara 17 tana neman 18 wato bata ma kai 15 ba
ta kai 15 a May 14th ne na shekarar nan ne ta cika 15
Amini
celebrating cika shekarun ta 15 ma.
Eh wato abun nufi shine a lokacin da aka sace ta bata riga ma ta cika shekara 15 ba.
A'a bata cika ba a lokacin.
Eh wato a cikin wannan dan gajeren bayani da ta yi da kuma kira da ta yi dinan ta roki al'umma a taimaka ma iyayenta mamata musamman da dai yan uwanta me zaka faɗi game da sauran danginta a gida?
Eh gaskiya dai iyalin suna cikin damuwa na rashin Liya a cikin wannan iyali so ina roka a taimaka don addu'o'in da mutane suke yi na wannan iyali gaskiya yana dan taimaka masu kuma a taimaka a yi magana da gwamnati domin a sake ka din ka dawo ta zama yi haɗin kai tare da ita
to tun bayan dawo da sauran abokan makarantarta hukumomi sun tuntube ka ko hukumomin jiha ko na tarayya dangane da ita wannan yar taka da har yanzu take hannun waɗanda suka sace ta
a gaskiya tun ranar da aka ɗibi yaran a makaranta da ma'aikacin makarantar da local government na da chief da state government na Yobe da federal government na Naje ba wanda ya tuntube ni da makarantan da local government da state government har zuwa federal government har yau ba wanda ya tuntube ni batun wannan yarinyan nan.
To kai a matsayin ka na mahaifi kai wani yunkuri na samun kai tuntubi hukuma game da wannan batu game da yarkan nan da take har yanzu a hannun waɗanda suka sace ta?
Na iya kokari na dunati na yi ta magana a media na yi magana da yan jaridu a kota ina a taimaka a yi min magana da waɗannan mutanen nan kuma gaskiya yan jarida da sauran kristanci da musulmai gaskiya sun iya kokarin su amma an gwamnatance dai ba wanda ya tuntube ni batun yarinyan nan.
To gwamnatin tarayya tana bayanin cewan ana duk ya ka kokari domin ganin cewan an dawo da ita duk da kokarin da gwamnati tace tana yi a hukumance dai babu wanda ya tuntube ka nuna maka cewan lallai gwamnati bata mance da yarkan nan ba kuma ana kokarin ganin cewan an ceto ta
ba wanda ya gaya min wannan amma ina ji dai suna fada cewa suna kokari za su ceto ta amma officially a zamanin na uban yarinyan nan gwamnati bata taba tuntube ni cewa gari abinda suke kan yarinya nan ba.
A dara shugaban kasa Muhammadu Buhari yana sauraron wannan shirin a daidai wannan lokacin wani kira kake da shi domin shi ko kuma wani sako ne kake son ka gaya mishi?
Ina mashi kira a matsayin na baban niya ya taimaka a saki wannan yarinya kamar yadda aka saki sauran yan uwanta yan makaranta ya iya kokarin sa a sake yi wannan yarinya kamar yadda ya don ba ita kadai aka diba ba.
Yawa to Malam Dabci mun gode kwarai da gaske idan an samu wata ci gaba za mu ci gaba da tuntuɓar ka. Allah ya dawo da liya lafiya.
Na gode muku da kokarin da kuke yi. Amin kuma amin.
Sannu. Wani bangaren kungiyar Boko Haram ya sace Liya Sharibu ne tare da waɗansu 'yan mata ɗaliban makarantar sakandare ta garin Dabci su 110 ranar 19 ga watan Fabrairu na wannan shekarar. Aka kuma maido da 104 a watan Maris. 'Yan matan da aka saki sun bayyana cewa 5 daga cikin ɗaliban sun mutu sabili da wahalar da suka sha lokacin da aka sace su, yayin da kungiyar ta ƙi sakin Liya sabili da taƙi musulunta. Duk da yake gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce bata biya ko sisin kwabo ba a matsayin kuɗin fansa. Rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa an biya maƙudan kuɗaɗe kafin a saki 'yan matan. An dai sace 'yan matan Dabcin ne kimanin shekaru 4 da sace 'yan matan sakandaren Chibok 276 da har yanzu sama da 100 ke hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai ko kuma halin da suke ciki ba. Gaban da ake samu dangane da wannan lamari. To abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji abinda masu ruwa da tsaki ke cewa dangane da wannan lamarin. Za mu kuma yi kokarin jin ta bakin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari dangane da batun. Kafin nan a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya.
A halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
Dubban masu zanga-zanga 'yan kungiyar nan ta Tehrik-e-Labbay Pakistan TLP wacce aka sani da tsatsauran ra'ayi da ta rikide ta koma jami'ar siyasa ta fara tattaki ko kuma jerin gwano daga birnin Lahore da ke gabashin kasar zuwa babban birnin kasar Pakistan Islamabad a jiya Laraba inda za su suka bukaci zababbiyar sabuwar gwamnatin kasar da ta yanke hulɗar diplomasiya da kasar Netherlands kana ta kori jakadan kasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira ga sauran kasashen duniya da su sa baki domin kasar Nicaragua kar ta fada cikin tashin hankali.
To madalla gaishe ka da ka Allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai canda hanzi zamu sake dawowa da wani sabon shiri kamun mai sallama muna ta iyalan marigayi mallum mai ne da marigayi Alhaji Abubakar Alkali murnan daurin auren yayan su Aminu mallum da Farida Abubakar Alkali wanda za a yi ranar Asabar mai zuwa 1 ga watan Satumba da karfe 10 na safe a gida mai lamba 37 titin Modibbo Mahmud daure da babban masallacin Juma'a a Iola Allah ya bada zaman lafiya da zuriya mai albarka yanzu a madadin Ladan Ibrahim aya wanda ya taya ni gabatar da shirin Chuba Hiro da Yodo ne wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da kuma injiniya Daryl Smith da ya rika masa anan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.